Babasuda Sarkin Labari.
Wasu daga cikin dattawa a Kano sun shigar da ƙarar gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu tare da sababbin sarakuna hudu da gwamnatin Kano ta kirkira gaban kotu duka dai a batun tsatsaga masarauta a Kano. Hausawa dai kance kaza tana taka dan tawai ba dan ba ta son shi ba. Wata kanwa ta yi ƙarar yayanta har ma kuma yanzu ya samu gurbin zama a gidan gyaran hali. A daidai lokacin da jikan wani mai itace ake zargin sa da satar babur. Fanninmu na rayuwar mu a yau da takwaransa na daga taskar Hausa su ne cikamakin abinda shirin Baba Suda na wannan rana ya kunsa. Ku dakace mu. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saki saduwa ta cikin shirin Baba Suda. Ahmad Salisu Batira ke fatan muna cikin koshin lafiya. Kafin kuma mu tsunduma cikin shirin gadangadan, bari mu leƙa teburin labarai domin karɓar su a takaice tare da Aminu Ahmad Abbas.
Gwamnatin jihar Kano ta rage yawan baburan a daidai ta sahu da za su gudanar da sana'arsu a jihar Kano daga 200 zuwa 100. Shugaban hukumar Karota ta jihar Kano Baffa Babba Dan Agundu ne ya bayyana hakan lokacin da yake kaddamar da sabuwar lamba koriya maimakon baka ta yanzu. Baffa Babba Dan Agundu ya kara da cewa daga rana irin ta yau duk direban a daidai ta sahun da ya sanya duk wani nau'in hoto a jikin babur dinsa ya zama wajibi ya biya hukumar Karota kuɗin talla. Ya kuma shaida cewa hukumar ta Karota ta yanke alaka da kungiyar direbobin a daidai ta sahu ta Tokan sakamakon zargin yunkurin tayar da hatsaniya tare da mambobinta. A nan kuma mai magana da yawun hukumar gidajen ajiya da gyaran hali ta nan jihar Kano DSC Musbahu Lawan Kofar Nasarawa ya ce komai tsananin hunturu waɗanda suke gidajen gyaran hali suna wanka da ruwan sanyi ne saboda rashin samar musu da abin dafa ruwan daga gwamnati. Musbahu Lawan Kofar Nasarawa ya bayyana hakan ne ta cikin shirin shari'a aikace na nan gidan rediyon Dala wanda ya gudana a safiyar Talatan nan. Ya kuma ce a yanzu haka wasu su ba sa wankan ko kuma sai sun jira har sai rana ta fito sannan su yi wankan duk da cewar akwai isasshen ruwa a gidan ajiya da gyaran halin.
To an gaida Aminu, yanzu ku sai ra'ayin jigon mu na jiya da ya gabata wanda ya kalli batun yadda ake zargin wasu matasa masu Islamic chemist da sayarwa da wata mata kullun ƙasa a matsayin maganin hawan jini akan kuɗi naira miliyan 1 tare da Sadiya Abdulkarim Dalladi. Sadiya, idan kin shirya gare ki.
Za mu fara da sakon Fatima Kofan Mata, inda take cewa, kai jama'a, a tuna da Allah, ku ba mace kullun ƙasa a matsayin magani, Allah ya kyauta, amin. Sai Sadau ƴan Sango, da yake cewa, kullun ƙasa a miliyan 1, Allah ya kiyaye. Ita kuwa Ummi Bebeji, cewa tai, a tuna da mahalicci, kai kuma mai ciwon siga, Allah ya baki lafiya, ya kuma saka miki. Shi kuwa Sa'idu Usman Mana, cewa yake, masu maganin Islamic chemists ku ji tsoron Allah. A ra'ayin Bello Rijiyar Lemo, cewa yake, don Allah matasa ku tashi ku nemi na kanku, kai kuma Allah ya shirye ka. Za mu ƙarƙare da saƙon Constable na maji daɗin ƙiru, inda yake cewa, ke duniya, ina za ki da mu, mutane sun zama macuta, Allah ya fito miki da kuɗinki. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto saƙonninsu ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To an gaida Halimatu Sadiya. Jigon shirin namu a yau zai kalli yadda wani matashi mai suna Victor Uche ya lallaba ya si barewaye kanwarsa kasancewar ya san Lagos domin halarta wani gagarumin biki. Tunda fari dai ƴan sandan shekana suka damke Victor bayan da kanwar tasa mai suna Victoria ta yi kukan cewar yayan nata Victor ya sace mata wayar salula. Sai dai bayan da ƴan sanda suka gudanar da bincike sun gurfanar da Victor a gaban kotun majistri mai lamba 51 da ke zamanta a gyaɗe-gyaɗe da kuma aka karanta masa kunshin tuhumar da ake masa take amsa ba kaidi. A nan ne kotun ta yanke masa hukunci na ɗaurin wata 1 ko kuma zaɓin taron naira 10,000. Bayan fitowa daga kotun ne kuma jakadanmu Abubakar Sabo ya zanta da shi. Ga kuma abin da yake cewa.
Wayan sita.
Ya sunanta?
Victoria.
Kushe kasa cuwaya.
Kiran ja.
Za ta kai kimar kuɗi nawa?
₱2,500 na sayar da shi.
Gaba ɗaya?
Amma za ce ya faka. Kuma na sayar da shi na je park sun ce kuma kuɗin mota ya faka. Na dawo ba san na kashe kuɗin ba. Shi ne ta kawo ni. Shi ne ta dawo da ni.
Wanne park ka je? Me na za ka to?
Zan koma Kudu. Nan nake da mana.
To me za ka yi da kuɗin da daman kuɗin mota za ka yi da su? Ko dai akwai wani abin da za ka yi da su?
Wallahi kuɗin mota na sayar da su. Na iya ba na sata Kudu.
Za ka yi shekara na?
yanzu haka dai jami'an gidan gyaran hali sun ci sakayar Victor karkashin jagorancin baban gida Sani da masu taimaka masa Nasir Ado da kuma Aminu Muktar Kwaro. Wannan labari kuma shine jigon shirinmu na yau, wanda za ku iya turo mana da ra'ayinku a lambar waya kamar haka: 0809-91-4995. Muna dakonku. To sai dai, yayin da Victor ya rinci talatar sa a Laraba sakamakon dogon hannu, wani dattijo ya yi zargin jikan wani mai itace mai suna Shamsu Abdullahi da sace masa babur ɗinsa na hawa lokacin da ya aje shi kusa da inda kakan nasa yake sayar da itace, wanda a ce wasu sai wancan matashi ya faki ido ya sibare wancan babur, inda shi kuma ya ƙara ofishin 'yan sanda na sheka. Su kuma 'yan sanda suka bazama nema, suka kuma damƙe matashin da ake zargi. Bayan kuma kammala bincike, sun gurfanar da shi a gaban kotun majistiri mai lamba 51 da ke dai zamanta a gyade-gyade. Bayan kuma an karanta masa tuhumar da ake masa take musanta, inda shi ma a wannan kotun ta dage ci gaba da sauraron waccan ƙara har zuwa ranar 19 ga watan nan da muke ciki, inda ta kuma bada umarnin ci gaba da tsarewan da ake ƙara har zuwa ranar da za a dawo ta ranar 19 ga wata domin ci gaba da bincike. To sai dai, bayan fitowa ne jakada Abubakar Sabo ya zanta da shi, wanda ya ce ƙalan shar kawai aka yi masa domin dai yana da sana'arsa.
Na fito zan tafi aikin mota ta, to ni yi na kawo don wata shida
ba ne kai?
Ni ba direba ba ne, ba labarin ne ni. Ina ɗan ɗiban kayan shanu ina kaiwa kasuwa ƙauye Makole. To haka ma kakana ma sai ma da kuka na zo wucewa ta police station, kawai sai ji na an ci ƙuguna. Kuma ni na samu shaidu ma a lungun namu. To wai sai yake cewa wai ya ga zanen mashin ya fita filin itacen kakanmu. To ni ko ba filin itace na bane ba, ni kakanmu ne.
To Allah ya kare mu, ya kuma shiga tsakanin nagari da mugu, amin. To har yanzu dai muna kotun, inda babbar kotun jiha mai lamba 3 karkashin Justice Ahmad Tijjani Badamasi ta ci gaba da sauraron ƙarar nan da madakin Kano Yusuf na Bahani da wasu mutane uku suka shigar suna ƙarar gwamnan Kano da ƙarin wasu mutane 7 dangane da batun tsatsaga masarauta a Kano. A zaman kotun dai na yau, lauyoyin waɗanda aka yi ƙara sun bayyana a kotu cewar da na babbar kotun jiha mai lamba 8 ta rushe wannan doka, don haka kuma waccan shari'a babu ita, babu kuma labarinta. Sai dai masu ƙara sun yi suka, inda suka bayyana a kotu cewar duk da wannan umarni da kotu ta bayar na ranar 10 ga watan nan da muke ciki, amma waɗanda aka yi ƙara ba su girmama umarnin kotu ba. A nasa ɓangaren wanda ake ƙara na hudu, wato kwamishinan shari'a ya roƙi kotu da ta janye wancan umarni da ta yi tun da farko, tun da dai tsawon kwanaki 7 umarnin yake ɗauka. Yayin da yake bayyana ra'ayinsa, Justice A.T. Badamasi ya bayyana cewar ya janye umarnin da ya yi, ya kuma sanya ranar 20 ga watan gobe, wato na shekara mai kamawa, don sauraron jawabi daga kowane ɓangare. Daga wannan da ake ƙara sun haɗar da majalisar dokokin Kano da shugabanta da kuma kwamishinan shari'a, sai kuma tafi da Abubakar Ila da kuma Ibrahim Abdulkadir Gaya. Daga sun haɗar da Ibrahim Abubakar na biyu da Aminu Ado Bayero. To sai dai, bayan fitowa daga kotu ne, barista Ibrahim Muktar, wanda shine kwamishinan shari'a na Kano, ya yi wa jakadan Yusuf Nadaba Ismail ƙarin haske.
Da ana cewa an dakatar da mai girma gwamna na jihar Kano cewa masarautu da sarakuna, wanda dama can mun faɗa cewa kotu bata faɗa haka ba. Abinda kotu ta ce a wancan lokacin cewa ta yi an hana gwamna kwacewa masu naɗin sarki iko. Kuma yanzu da muka dawo gaban kotu muka gaya wa kotu ta yadda da mu cewa babu wata oda, kuma abin ma da ta bayar daɗin ta kwance shi. Gwamnati za ta ci gaba da aikinta, sarakuna su ci gaba da aikinsu. Kotu ta ce ba ma za ta ƙara sauraron wani nema ba akan wani umarni na kotu har sai bayan an gama wato wannan hukuncin da za ta yi a gabanta.
To Allah ya kyauta. Hausawa kuma kan ce, idan ka ga giwaye biyu na faɗa a tsakani, to ƙasar gurin ce kawai take jin jiki. Ko da dai masu iya maganar na cewa zakara a hannu wai baya iya cara, domin dai wasu dattawa a Kano ƙarƙashin jagorancin Bashir Usman Tofa sun shigar da ƙara a gaban babban jojin Kano Justice Nura Sagir, suna ƙarar gwamnan Kano da majalisar dokokin Kano da shugabanta, sai kuma kwamishinan shari'a da mai martaba sarkin Kano da kuma Aminu Ado Bayero da tafi da Abubakar Ila da Ibrahim Abdulkadir Gaya da kuma Ibrahim Abubakar na biyu. Dattawan Kano dai sun roƙi kotu da ta dakatar da dukkanin wani yunkuri na tsaga masarautar Kano da kuma rushe duk wata doka da ta kirkiro sabbin masarautu a Kano. Sai dai babban jojin Kano Nura Sagir Umar ya yi umarni ga masu ƙara da su yi gaggawa sanar da waɗanda ake ƙara wannan batu, domin dai su kare kansu a gaban kotun, Barin sa ya haya shine lawyer masu kara yayi wa jakadan Yusuf Nadab Ismail karin haske gashi kuma da bakin sa
mun zo kotu ne mun shigar da sabuwar kara wasu muhimman mutane ne a Kano Bashir Tofa da sauransu wanda suka zo wannan kotu suke nema da kotu akan kirkirar sababbin masarautu da aka yi suke neman taimakon kotu ta ce mu sabanta su wanda muke kara na 1 zuwa na 4 ta ce mu kai ofishin babban attorney general na Kano su kuma wanda ake kara na 5 zuwa na 10 tace kowanne aje a manna musu a gidajen su ana karar speaker kakakin majalisa na jihar Kano da kuma ita kanta majalisar ana karar his excellency governor ana karar attorney general ana karar sababbin sarakunan da aka nada ana karar shi kanshi mai martaba Sanusi ana karar ita kanta emirate council
wannan labari kuma Na ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook har ma wasu daga cikin ku suka bayyana ra'ayoyinsu wanda Zainab Muhammad Abubakar Sheka ta shirya tsaf domin karanto mana su.
Za mu fara da sakon Alkasim Isa Sajirano inda yake cewa kai jama'a wannan turka-turka na shugabanninmu Allah ya kawo daidaito su hada kawunansu. To har yanzu dai tsugunno bata kare ba. Ya kamata a ce kawo yanzu an samu daidaito. Sako daga Yusuf Muhammad Tarauni. Sakon Isiyaku Hamza Gogor cewa yayi Allah ya taimaka amin shi kuwa Abdullahi Zariya Ruruwai ya bayyana ra'ayinsa ne kamar haka gaskiya ya kamata a samu maslaha tsakanin su da gwamnati kamata yayi shugabannin mu su hada kawunan su dan ci gaban jahar mu idan ba haka ba za mu zama koma baya a jahohin kasar nan sako daga Usman Lifrawa za mu karkare da sakon Abubakar Khalid inda yake cewa kamata taye a ji ra'ayin talaka kafin azartar da hukunci masu sakon fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonnin su ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci
to an ga da Zainab Muhammad Shika kuma dai za ku iya bayyana ra'ayinku akan shafinmu na Facebook wato da Live M Kano 88.5 ko kuma ku saurare mu kai tsaye da www.dalafmkano.com ko kuma streamer radio live online radio online radio box live from Niger ko kuma Africa radios me sauraro shirin baba su da kake saurara daga nan dalafm muryar zamani to madalla anan kuma kungiyar masu binkicen gwaje-gwajen na cututtuka ta jihar Kano sun ja hankalin al'umma da sauran jama'a da su kaucewa irin cimaka da suke yi ta yau da kullum gudun kamuwa da cututtukan zamani da suke tashi a wannan lokaci mataimakin shugaban kungiyar Muhammad Ibrahim Zubairu ne ya ja kunnan al'umma yayin da yake ganawa da wakilin Mutijana Adamu a taron ƙara juna sani da kungiyar take aiwatarwa a nan Kano wanda ya ce hatta abincin da ake shigowa da shi daga wasu ƙasashe suna da illa matuƙa
ba sai ka tafi ka sai wani hadaddan abinci na kamfani ba ka nemi dan zogalanka da rama ga yadda zaka kwada ga yadda zaka ci zai taimaka maka fiye da wancan kaga irin abin da zamu yi ba mutane kenan kafin mu tafi advanced stage wanda kaga yanzu ka je ture mutun din zai sai abu sai ya dauki kwalin ya duba saboda yana da ilimin in ya ga kaza da kaza sai ya kisiya in ya ga kaza da kaza sai ya je siya kaga ba mu karasa wannan ba amma dai muna tafiya kitse kala biyu ne akwai na wanda ya zo daga tsirai wannan bai da matsala irin su kakidi irin su man shanu a rage shin su in ka tafi ka samu mai balongo ka kiyayi cewa kai mai kitse kake so ko yaro karami a kiyayi cin su ba wai a daina ba
to Allah ya sa an ji ya kuma ƙara mana lafiya amin sima amin yanzu ko lokaci yayi da zamu garzaya ga fannin mu na rayuwar mu a yau wanda ya kalli yadda wasu iyaye maza kan sakar wa iyaye mata raga makula da karatun ƴaƴan su tare da Binta Ilyas Musawa
kula da dawainiyar ilimin iyaye haƙi ne da ya rataya akan iyaye musamman uba mahaifi domin ganin sun samu ilimi a matsayin sa na babban ginshikin gina musu ingantacciyar rayuwa to amma sai dai a wannan rayuwar da muke ciki ta wannan lokacin wasu iyaye maza na sakar wa iyaye mata dawainiyar kula da karatun iyayen Hajara Muhammad Inusa ta kasance ɗaya daga cikin irin waɗannan iyaye mata da mazajen su suka bari da dawainiyar karatun iyayen ta kuma yi mana bayanin yadda take shan fama
Ni kaina mai gidana baya samun daukar takalihun yara na ni ce nake buga buga fada can koma can hada da can yan uwa su taimaka ni kaina in taimaka haka muke samu ina daukar takalihun yara na
shi kuwa Hamza Usman ɗaya ne daga cikin irin waɗannan iyaye da suke gaza daukar dawainiyar karatun iyayen nasu ya kuma shaida mana yanda yake barin matar tasa da aikin
magana gaskiya bana iya sauki haƙoƙin ilimin ƴaƴana gaba ɗaya saboda yanayi na rayuwa ne yasa haka. Akwai lokacin da zan tsinci kaina ina da shi yau gobe ban da shi. To sakamakon haka matata tana taimaka min wajen ta ga mun rufa juna asiri wajen taimakon ilimin ƴaƴana.
A kwana-kwanan nan dai, gwamnatin jihar Kano ta fito da tsarin ilimi kyauta wanda ake ganin zai magance wannan matsalar. To amma sai dai, watakila har yanzu hakan na faruwa ne saboda yadda ake yi wa makarantun gwamnatin yawa. Hakan yasa dole ake zuwa masu zaman kansu. Dama kuma har yanzu yadda gwamnatin bata kai ga fara bada uniform da littattafai kyauta ba a dukkanin makarantun. To koma dai menene? Malam Muhammad Sani Abdulmumin, malamin addinin musulunci ne nan Kano, ya ce a mahangar addinin musulunci sauke nauyin karatun wajibi ne kuma haƙƙi ne da ya rataya akan uba namiji ba uwa mace ba, sai dai kawai ta yi don ganin damar ta saboda kyautatawa.
Na daga cikin sharadin aure da ka aure ainihin ita uwa a yayin da Allah ya ba ku zuriya, haƙin kula da ilimin su kai ne, domin cewa Allah ya baka ainihin kiwo ne kuma zai tambaye ka a bisa wannan kiwon da ya baka, kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Kaga wannan ya nuna cewa ita ya mace tana zaune ne a gida, dukkanin abin da ya shafi haƙoƙin gida ita ce take kokarin sauke wannan nauyin, kai kuma dukkanin abin da ya shafi nemowa da abin da za su ci da abin da za su sha da ainihin abin da za su zama tuwo an kakula da lafiyarsu da ainihin abin da za su je su koyi ilimi su koyi addinin Allah, to wannan duka haƙƙin na kanka, illa iyaka ita takan yi ainihin wato wani taimako daga gefe wanda zai zamanto a cikin kaso goma. To ana da buƙatar cewa ya zamto ƙoƙarinka da jajircewarka ya zamto an samu kaso 9 cikin 10, ita kuma ya zamto an samu kaso 1 cikin haka.
Da fatan dai kowa zai yi ƙoƙarin sauke nauyin da ya rataya a wuyansa, ita kuma gwamnati za ta yi gaggawar aiwatar da tsarin ilimin kyauta cikakkensa ta yadda za a samu raguwar wannan matsalar. Binta Ilyasu Musawa, Baba Suda.
To an gaida Bintutu daga fanninmu na rayuwarmu a yau, yanzu ku sai takwaransa na daga taskar Hausa wanda jakada Nasir Khalid Abubakar ya tattauna da Malam Ibrahim Aminu Danya, masani a fannin tarihi a nan Kano. Nasir, in ka shirya gare ka.
Delu da yake da Hausa da Fulani suka cakuɗa sai aka samu bambanci. A Hausa sai a ce delu, wanda wato yayyanta wanda aka haifa kamun ita maza ne. Su Fulani kuma sai su ce duduwa, wato wacce take bin maza. Shi kuma tanko shi ma namiji ne ba mace ba, wanda aka haifi mata ɗaya biyu alal misali, to sai a ce mata, ma'ana wanda yake bin mata a gidansu.
To an gaida Nasiru. Mai sauraro, yayin da Nasir Khalid Abubakar ya karanto mana fannin mu na daga taskar Hausa, kunamar agogo tai mana halanta. A madadin Ibrahim Abdullahi sauran dinki sai kuma yan biyar sarakan zazu. Ma'azu Musa Ibrahim shine jami'in da ya tattaro mana rahotanni, da ma jami'an da suka sada ni da ku, Buhari Isa da kuma Abdulbasi Abdulmumini. Asma'u Sadiq Baby Nice ita ce shugaban sashin shirye-shirye. Dukkanin mu dai karkashin jagoran tashi Ahmad Garzali Yakubu. Ni da na shirya na gabatar Ahmad Salisu Bacira, nake fatan mu kasance cikin koshin lafiya. Na ba ku kula.